وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
منا غوديا غالا مدوكين سركي دي بام يكون هذا وانا درسينا رمضان مبارك ايو منا رانر غوما شابي غوما رمضان شكرا دوبرا لدي فتو دار وين دبقى جهجر منزو صلى الله عليه وسلم wanda ya dace da daga watan uku shekara 2026 lokaci azhar insha Allah 12:25 la'asar karfe 4 saura 18:18 minti da ya karo kenan magariba karfe 6:17 isha'i karfe 7:28 alhijr kuma karfe 5:13 fitowar rana karfe 6:23 muna magana akan hatsarin harshe
na
jiya mun fara magana muka tsaya to harshe hatsarin kana yawa kuma in mutum bai hatara ba zai yi nadama a lokacin da nadamar ba za ta yi amfani ba harshe gaba ce da Allah ya saffara mana don mu gode masa mu bi shi wajen ambatonsa da umarni da aikata alkhairi sannan kuma da hani daga munanan ayyuka da yawan mutane suna amfani da gabansu wurin bin Allah wasu kuma su wajen saba ma Allah kamar yadda ido na da rashin laifin ya je kalli abin da aka hana kunne ya sa ya ji abin da aka hana shi ma haka ido harshe kuma ya je yana furta abin da aka hana shi Urwa ibn Zubair rahimahullah lokacin da aka yanke masa kafa saboda ya samu matsala sai yana cewa yana mai godewa Allah amma walladhi hamalani alayk ma'tamattu الليل الى المساجد في اعتماده اليك الى بالليل الى المساجد انه لا يعلم اني ما مشيت بك الى حرام قط يجي ina rantsuwa da wanda ya daura ni akan ki cikin dukufa na na zuwa masallaci cikin dare Allah ya sani ban taba tafiya da ke wurin da Allah ya haramta ba wajawari al-insani gaban mutane wato gaban mutum jaware mai sa ciwo ne jare ne kenan wa akhtaruha sha'nan al-lisan wa fi tsananin wato hatsari shine harshe da harshe ne tusallu suyuf za a dare ta kuma wato dakul anat za a ta diddige bige wato wuyoyin mutane da kalmomi وبالكلمات تقوم الصراخات إيهو إيهو دس آوة آوة كي تاسوا وتثور فتن الكلمات فتن تنون كتما وزنجنو زاس تاشي وتخذف المؤمنات بكلمات زا أدنج جيفا ماتا كاممو دا كلمومي نتشي وصوفا سكين سيني كذا سيني كذا تخذم حصون للفضيلة زا ألوسا كتنجا نفللا وتزرع الحموم والحسرات بكلمات هكذا ننزع الدسع هو تتاشي هنكلي دا داموة جتاب ودك ذا الدسع سوء أكلموني بكلمات يقال على الله بلا علم دا كلموني باكنا نيفا أنا فدم مغانا غا الله واندا با أساني با وتنزي فولي شابا كلموني أبا كنسا يدنغانا وألا abinda ba hakkinsa ba subhanahu wa ta'ala wani ya dora masa ya dangana masa uwa mata ƴaƴa ga sunan da kalmomin baki ne ake yi sannan kuma da kalmomi ne ake cewa wato abu kaza din nan in an yi da shi ne Allah yake ansa addu'a wanda wannan abun Allah bai saukar da dalili akai ba kamar abubuwan da suke shirkoki da sauransu wadaka kuma irin wannan fadin magana da bai dace ba game da Allah subhanahu wata'ala wanda an san ƙarya ne qarinu shirki abokin shirka ne akbarul mubiqat ne manya-manyan yana daga cikin manyan zulubai da ke halakar da mutum mutum ya faɗi abin da bai sani ba game da Allah wal ghibatu wan namimatu was sab wal iftira shin nama mutane annamimanci zagi kirkiran ƙarya aibata mutum wal fawsh wal badha kalmar albasha kalma mara daɗin ji kulluha kaba'irun takunu bi kalimat dukkan su manyan zunubai ne suna faruwa ta kalmomi a kuma mukabilin wannan da kalmomi ne fa za a rayar da damirin mutane a yi musu wa'azi su fadaka mutum ya ji cewa ashe shi ma yana da wani gurbin da zai ba da gudunmuwarsa wa yafrahu al-mahzun mai bakin ciki ma da kalmomi ne za a faɗi kalman da kuma zai samu farin ciki wa ta'alu himmam himmomin mutane za su dagu suna da madaukakiyar himma shine Allah madaukake yake cewa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid idan mutum ba zai furta wata kalma ba face tare da shi akwai raqib mai tsaro atid mai tana dawa mala'ika kenan Allah madaukake yace inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhum mas'ula sai lalle ji da gani da zuciyar da take jujjuyawa duk wannan abin tabbaya ne gaban Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yace amsik alayka lisanak ka kiyaye harshenka wal yasa'aka baitu gidanka yalwace ka wabki ala khati'atika kuka don laifin da ka aikata to idan muka duba hatsarin harshe bai tsaya akan nan duniya ba bal tamtaddu atharuhu ila al-akhirah har zuwa lahira aikin harshe sai ya bi mutum in alkhairi ne ya shuka zai same shi haka in shari ne ya shuka zai same shi da yawa kalmomi da mutum zai faɗa zai ja mutum zuwa halaka kuma da yawa kalmomi da mutum zai faɗa zai kai shigar rahmar Allah alhali bai sani ba idan ya zamanto kamewa daga haramun wajen ci da sha yana wato zama abu ne mai sauki ga dukkan mutane kuma mafi yawan mutane to kuma har kiyaye harshe yana daga cikin abin da yafi wuya karka je ka ci haram wannan da yawa za su iya amma karka faɗi haram to wannan da yawa ba za su iya ba qattara ar-rajula fi dhahirihi al-khair zaka ga mutum a zahirinsa yana da alkhairi lakinnahu yatakallamu bikalimatin fi sakhatillah zai fadi wata magana cikin fushin Allah la yuqilaha balan bai kaimata nanin sa ba bai damu da abin da yake fada ba wa yahwi biha fin nari abada ma bain al-mashriq wal maghrib sai gangara cikin wuta dalilin wannan kalma ramin da yake tsakanin mafitar rana da mafadin ta ma ba su kai haka ba wannan aiki ne da harshe ke jawowa الإمام ابن القيم رحمه الله كتوى كمن رجل متورئ عن الفواحش ديوا ذاك متعني سن كامود الفواحش صابون الله والظلم دكما ذالن تنباين الله ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات لا يبالي ما يقول سيقى هرشن سا ينا كتاوى سيكين حقوكين لا ييود متتو باتريد يقول أبا da zaka ce da shi yazo aikata haram ko yazo ya ci haram ba zai yadda ba to amma bai kai harshen sa ba daga wannan wa idan arata an ta'rifa athara khuturati al-kalima idan kana so ka san wato gurbin asara wannan kalma tana da hatsari sai tunani cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam da yace inna rajulaini min bani isra'il wasu mutane ne bai cikin bani isra'ila ahaduhuma 'abidun والآخر مذنب ده mai yawan ibada ne ɗaya mai yawan aikata zunubi ne fa qala al-abidu li sahibi sai shi mai bautan yake ce da abokin sa din mai ibada wato da yake yana zunubi shi wancan din yace wallahi la yaghfiru Allahu laka abada har abada Allah ba zai yafe maka ba wala yudkhiluka al-janna Allah ba zai shigar da kai al-janna ba fa qala Allahu azza wa jalla sai Allah madaukake yace man dalladhi yata'alla bi wani ne yake rantsuwa ya ta'alla alai, yana rantsuwa da ni cewa Allah aghfira li fulan, da bazan gafartawa ne ba. Fa inni qad ghafartu li fulan, ni na riga na gafarta wancan din. Wa wattu amalak, na rusa aikin da ka aikata. Ibadan da ya aikata an rusa. Wannan kalma ta zama musiba gare shi. Abu Hurairah radiyallahu anhu yayin da ya ji wannan hadisi sai yake cewa wallazi nafsi biyadihi, ina rantsuwa da sarkin da raina ke hannunsa. Laqad takallama bi kalima, lalle ya faɗi wata kalmar da aw baqa ad-dunya huwa akhirata, ta halakar da duniyar sa da lahirar sa. To saboda haka idan ya zamanto mutum zai halaka da faɗin wasu kalmomi wanda bai damu ba, to fa mun san cewa bala'in yana da girma. Yayin da mutum zai faɗi kalma mai guba wanda wannan kalma zai fuskantar da ita ga zatin Allah ko ga addinin Allah ko ga wanda suke isar da addinin Allah ga mutane. Muna gabatar da wannan nasiha ne ga wanda suka zalunci kawuna su wajen sakin harsunan su. Fi irdi ahadi min akhyaril umma, wato cikin ɗaya daga cikin wato zababbun wannan al'umma kamar sahaba ridwanullahi alaihim, wanda yake saki harshensa akan sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu la tasubbu ashabi, kada ku zagi sahabbaina. Sannan muna gabatar da wannan nasiha zuwa ga waɗanda suke suna rubutawa ko suna rerawa suna faɗa suna ƙawata mutane munanan abubuwa da sunan ƴancin ɗan adam ko da sunan ƴancin mata ko ƴancin yara, kalma ce masu guba ko da sunan kalmar ci gaba na zamani. Wayannan mutane sun cancanci faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani ya tambaye shi menene abun da ka je mun tsoro, sai Annabi ya ce amsik alayka lisanak, ka kiyaye harshenka. To kiyaye harshe ba karamin lafiya bane ga dan adam, musamman a lokutan fitina. Muna buƙatar irin waɗannan nasihu da tunatarwa ga wannan lamari mai girma. Wato hatsarin harshe da mutum zai tuna sau da yawa ya faɗa kuma ya ga natijarsa mara kyawu. Waɗannan mutane da suke sake harsunan su ba damuwa, to fa akwai ranar damuwa, ita ce ranar da za mu tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala. A wannan lokacin za ka ga babban mutum da ƙaramin mutum duk sun auka ciki, illa man rahim Allah, sai wanda Allah ya ji kansa. Yana daga cikin muni na wannan kalma wato da mutum zai furta a bakinsa, musamman idan ana kutsawa ne a cikin mutuncin mutane da wajen bin diddigin al'auran mutane, za a kare wato za a zo a shiga mutane da Allah ya su da mutunci ana zubar musu, ko kuma tsiraici da Allah ya rufe za a bi ana budawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'shara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman qalba, ya ku taron wanda suka yi imani da harsunan su amma imanin bai ratsa zuwa cikin zakatun su ba. La taghtabu al-muslimin, kada ku ci naman musulmai. Wa la tatbi'u awratihim, da dai kada ku bi al-awratu. Fa innahu man ittaba awrata akhi awratahum, duk wanda ya bi al-awratu to fa tatabba Allahu awrata, shi ma Allah zai bi diddigin al-awrata. Waman tatabba Allahu awrata, duk wanda Allah ya bi diddigin tsiraicin sa yufdihuhu fi baiti, sai Allah ya kunyata shi hatta cikin gidansa. Saboda haka duk wanda yake da irin wannan ɗabi'a mai wannan azaba mai tsanani, to shine ya kamata ya kula da harshen sa wajen kiyayewa. Da yawa rauni da ake samu ana samun waraka, amma raunin harshe babu waraka. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hudubarsa ga al'umma, yace inna jima'akum wa amwalakum wa aradakuma, yace ku sani lalle jinannakinku da mutuncinku da dukiyarku, sai ce haramun ka hurmati yau mai kuma hada, dukkansu sun haramta kamar haramcin wannan ranar taku, ranar arfa kenan a aikin haji. Sai ce fi shahari kuma hada wa fi baladi kuma hada, a cikin wannan watan kuma a wannan garin. Kamar yadda garin Makka haramun ne, watan kuma watan haji ne, watan haramun ne. To haramun ne mutum ya taba wato mutuncin dan adam ta wajen batancin sa kamar haramcin wa'ancan. Abdullahi ibn Umar ya kalli Ka'aba ya ce, ma azamaki, ba abin da ya kai ki girma, kina da girma. Wa ma adama hurmataki, kuma haraminki ma yana da girma. Sai ce, walil mu'min wallahi a'zamu hurmatan minki, amma fa wallahi hurmin mu'mini ya fi naki hurmin. Mu kiyaye harsunan mu, kada mu faɗi abin da bai dace ba ko abin da ba mu sani ba. Fal muslimul haqq, musulmin gaskiya shi ne man sani, mal muslimuna min lisanihi wa yadi, shi ne wanda musulmi sun kubuta daga sharrin harshensa da kuma hannunsa. Manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce da Mu'az, kuffa alayka hadha, kamu wannan abin gare ka. Annabi ya taba harshensa. Sai Ibn Mas'ud yake cewa, shin ya Rasulullah, mu yanzu za a kama mu game da abin da muka magana? Sai Manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce, saqalatka ummuka ya Mu'az, wato gatimarka ta sha nauyinka ya Mu'az. Kalma ce da ake faɗa na tausayin wanda ake yake tambayan wani abin da bai sani ba, kamar wannan, ko kuma kalma ce da ake faɗa wajen tausayewa. Wannan Larabawa suna faɗin haka, saqalatka ummuka, ma'ana gatimarka ta yi nauyinka, yanzu wannan ma baka sani ba. To wannan kenan wajen muhimmancin kiyaye harshe. Da ya faɗi haka, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa hal yaqubu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manahirihim illa hasa'idu al-sinatihim, ai ba abin da zai kifar da mutane a cikin wuta ta fuskar su, ko ya jefa mutane cikin wuta ta keya su, sai girbe-girben harsunansu. Imam Ibn Qayyim rahimahullah yake cewa, innal 'abda la ya'ti yawm al-qiyamati bi hasanatin amthal al-jibal, wato wani bawa zai zo ran tashin kiyama filin kiyama da ayyuka na ibada da alkhairi kamar girman duwatsu manya-manya. Amma me zai faru? Fa yajidu lisanahu qad hadamaha kullaha, sai tada harshensa ya riga rusa wannan gine-ginen ayyukan alkhairi nan barjak, harshensa ya riga ya girbe su. Saboda kamar yadda hadisin Abu Hurairah ya nuna game da al-muflis, sai dinga di baladan kenan, duk ana biyan wannan mutum ya zalunta, wannan ya yi ƙarfi, wannan ya zaga, wannan ya ci masa mutunci, wannan ya zo ya amfani da sunan shi wajen kare karban wani abu ko wani abu mai kama da haka, duk dai wannan ya zage shi, wannan ya yi kaza. A dinga ɗiba ɗabi'un ko kihawawan ibadun nan da mutum ya tara a biya wanda ya zalunta. Saboda haka, wa mimma yanbaghi al-hadar min al-bu'du an ghiba, a wurin wai
a kan kalar sunda
na canza layin jirgi. Abin da yake ya dace wato a yi kiyaye kuma shi ne guzan nisantan wato ghiba, cin naman mutane. Al-ghibatu da'un udal, da'un cuta ce wacce take mai sanya jiki, ma'ana mai shiga jiki, in ta shiga annoba ne a jiki, sannan abin zargi ne kuma halaka ne. Tudayyu al-hasanat wa tujlibu sayyi'at, tana kankare zunubai, ma'ana tana hasana, kyawawan ibadan mutum zai ruguza sai kuma ya janyo munanan wato sakamako. Giba kuma ita ce ambaton dan uwanka da abin da yake bayyaso, ko a jikinsa, ko a addininsa, ko a ɗabi'unsa, ko a halittarsa, ko a jikin 'ya'yansa ko matarsa, ko hatta wajen tufafinsa ko motsinsa, da lafazi dai da zai nuna aibata shi, ko kuma da nuni da zai bata shi. Don akwai nuni ma, akwai nuni da mutum zai don tsaye gumi ko don aibatawa. To mutum idan ya yi waɗannan ya taɓa haƙƙin ɗan uwansa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ga sahabbai atadruna mal ghaiba? Shin ko kun san me ce ghaiba? Sai suka ce Allah wa rasuluhu a'lam. Allah da manzo su suka sani. Sai Annabi alaihi salatu wa sallam yake dikruka akhaka bima yakrah. Ambatonka ga dan uwanka da abin da bai so a ambace shi da shi. In yana nan baya so ya ji, to in baya nan kar a so a faɗa. Wannan shine alama na ghaiba. Sai aka ce afara'aita in kana fi akhi ma aqul, shin ya rasulullah ka ba mu labari mana idan abin da nake faɗan nan yana tare da shi abu dan uwan nawa da nake maganar sa. Allah yace in kana fihi ma taqulu qad istabta, in ya aikata abin da take faɗan wato lalle ka ci naman sa, ko aikin gabbai ne ko na halitta ne ko a cikin ƴaƴansa ko a cikin me, shi dai ka danganta wannan abin zuwa gare shi, to shikenan kai ci naman sa. Sai kuma Annabi alaihi salatu wassalam yace wa in lam yakun fihi ma taqul, idan bai zama abin da kake faɗa ba yana tare da shi ba, fa qad bahattahu, da hakika ka yanka masa babban ƙarya, kai buhtanan azima kenan, ka yanke ƙarya ka dangana masa, wanda hakan yana buƙatar tuba. Fa in lam yakun fi akhika ma qultahu فَكَلَامُكَ عَنْهُ بُهْتَانٌ وَظُلْمٌ وَكَذِبٌ, idan mutum bai aikata abin da kake faɗan ba to wannan ƙarya ce kake kira, zalunci ne ko mutum yake yaye su. Manzo sallallahu alaihi wa sallam yace marama musliman bi shay'in yuridu shay'ahu bihi, duk wanda ya jefi wani dan uwansa musulmi da wani abu yana nufin da ya aibata shi, to wannan mutumin habasahu Allahu ala jisri jahannam, sai Allah ya rike shi akan gadan wutar jahannam, zaka zakatar da shi hatta yukhrija mimma qal, har sai ya fitar da wannan abin da ya faɗa. Abin nan da mutum ya faɗa din in hakki ne a kwato, in wani abu ne na kazafi shi ma a debo daga aikin mutumin, haka dai har ya zamanto wancan wanda aka yi masa din ya wadatu, sannan za a bar wanda zai wuce din ya wuce. Idan muka duba wannan akwai hatsari mai girma wanda muna buƙatar mu tarbiyyantar da kawunan mu wajen yawan shiru, ko kuma mu tarbiyyantar da kanmu wajen yawan azkar ba zagin mutane ko aibata su ba. Mummunar kalma da mutum zai faɗa akan ɗan uwansa, ko dai mutumin ya aikata ko bai aikata ba, to babu alkhairi gare shi. In akwai ka ci naman sa, in babu ka aibata shi, to wanne ne wanne ne? Shiru shi ne ya fi ko ka dinga magana na aibata yana yaba masa maimakon aibata shi. Hakan nan yana daga cikin abin da ya kamata mu kula na ƙarya ko na hatsarin harshe. Daga ciki abin da akwai wasu mutane suna yi shi ne, in suna magana su kawo ƙarya don mutane su yi dariya ko kuma su yi izgili. Wannan shi ma yana da hatsari. Wannan zai faru ko a al'amarin addini, ko akan wanda yake bin addini, ko kuma akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ne ga wanda yake riko, da dai sauran abubuwa da mutum zai jefi ɗan uwansa na sharri, wanda kuma ƙarshen ba zai yi kyau ba. Saboda haka mun iya ƙoƙarinmu mu ga cewa mun ribanci lokutanmu da ambaton Allah, da kuma sawa bakinmu linzami gwargwado ta yadda ran tashi kiyama ba za mu taɓe ba ta dalilin harsunanmu. Allah muke roƙa ya datar da mu ga dukkan alkhairi,
amin,
ya gafarta mana kurakuranmu, walhamdulillahi rabbil alamin,
amin, Allah sauka mana da shiri. Masar ana sauran shirin Ramadan Mubarak, lokaci ya yi za ku bugo ku yi tambaya ko a wannan lambobin namu su ne 08024972719, kuma 09036812779. Za mu sake nanatawa mutum in zai kira zai tambaya tabbata shi da kafin ya tambaya. Me kuma mai yaro ko yarinya da ta yi gefe da shi kawai malam ya samu ya yi tambaya kuma ya rere shi ma haka. shi mai kokari ya nisa jiridin sai ya yi tambayar sam. Na akan makalla akwai tambaya kasa nake son karanto kawo mai bugo ya bugo. Na cewa assalamu alaikum.
Alaikum salama.
Ina tambaya ne game da haƙƙin mata a zaman aure. Idan mace an kawo mata kaya ko wani abu gidanta ya kawo mata sai iyayen mijinta suna ce mata sai da a raba wannan kayan da sauran dangi ma'ana kallin mijin ko yayin mijin duk abin da ya kawo a gidan. Haka zalika ita ma ɓangarenta in an kawo abu ɓangarenta mata iyayenta suka bata abu a gidan har yanzu ɓangaren mijin iyayenki na suna cewa sai da a raba wannan abubuwan. Shin haka ya dace a addinin musulunci?
A gaskiya wannan bai dace ba. Idan na ɗansu da yake kawowa ne shi ma shi yana kawowa ne ga iyalinsa sai amfani da shi. Amma uwa ko don ta ce ta tausaya wa sauran yaran da suke gidan ko suke ƴan uwan mijin sai a ce a raba musu. To idan an ce ta ce a yi suka kai wani lokacin suka kulla wa mace ba ta ji daɗin rayuwarta da mijinta ba don gudun sharrinta. Na farko tana iya ta yi da yake ba ta sani ba yau aka gaya mata. Mai gida na zuwa ta zaunar da shi ta gaya masa ga shi abin da aka yi. Idan ka gamsu duk lokacin da aka kawo abu gyatumar ka ta ce in raba in bayar ba zai dame ka ba ni ba ruwana. Ban so magana ta shiga tsakanina da ita zan ba su. Amma idan baka yadda ba to kar ka ce ni kar in yi ka kyale ni da ita ka same ta. Ka gaya mata cewa a'a. In su suna da bukata su yi maka magana ka ba su ko kuma a in suna da bukata su yi maka magana sai ka gaya min in ba su. Amma kar ta zo da rai tana ba ni umarni na in ba su. Wasu iyaye wannan shine mafarin rigima. Wannan ba daidai ba ne. Hakan nan musamman na iyayenta da za su kawo mata wannan haƙƙinta ne kayanta ne ita zulka ba ta da iko a kai. Amma wasu zulkan suna ganin ka wato matan ƴaƴansu kamar ma wani kayansu ne haka wanda suna da iko a kai. Ikon kudin a kan ƴaƴan kudin ne ya tsaya. Matan ƴaƴanku kyakkyawar mu'amala ce ake nema amma ba ku da hurumi a kansu. Wasu iyayen ba su da wannan wato tausayi na a kyale tsakanin mata da mijinta su zauna lafiya sai an shiga. Wata ma sai ta zo ta nuna cewa matar tunda ana yin haka ɗin ba sai ta zo tana cewa tana almubazzaranci ko tana wasu abubuwa wanda ƙarshe zai zama rigima tsakaninta da mai gidan. Kafin gidan sa a duka biyu ba daidai ba ne. Na farkon ya fi sauki da yake kayan ɗanta ne shi ya kawo amma in ta yi shiru tana rabawa to zai zama rigima tsakani da mijin. In ta ce ba zan bayar ba zai zama rigima tsakaninta da gyatuma. To dole ta shigar da mijin kuma ya zama mai siyasa ya san yadda zai tunkari gyatumarsa ɗin wajen kar ta sa baki. Yan uwana ne ki kyale ni in ba su da shi zan ba su. Kar ki sa baki. Shikenan.
Masha Allah. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Bismillah malam.
Assalamu
alaikum. Marhaba lafiya. Masha
Allah. Allah ya saka da wannan kafiri.
Amin.
Amin barka.
Dan ina ga ya da guda biyar da mata da ni mu bakwai kenan. To wata kai ne sun zan ci da abu mutanen mutum biyar mun zama goma sha biyu idan Allah na fara mun zan ci don su duka ne ko nawa zan ci da kawai su ne
suna gargashin
da ya ci da suna ci da zan yi ba wa ya yi hata da muke uwa ɗaya uwa ɗaya ta wa mata da kai.
Wa'inda suke karkashinka karkashinka suke aiki haka ko kuma suna cin abinci a gidanka suke tare da kai?
A'a wani a ita ne Allah ya bar cika to ya ta ce ya kan ta guda hudu da ita biyar.
Suna gidanka?
Eh suna gida amma gidan mu daban-daban ne.
Almuhim da kai kake kula da su kai kake kula da su?
Yawa ni nake kula da su amma kuma yanzu kula mu kai kuma karkashin ta gaskiya da ta samu aiki yanzu ta ana yin wannan abu kawai da yana kallaba mata dai da makarantar yaran ta
ba damuwa
to kadan saurara insha Allah. 0809927 3 6 9 0 9 0 3. Malam kamu mai bugowa
ga gasa
eh akwai wannan ce assalamu alaikum Allah karo malam lafiya amma ta ita ce shine idan lada ne suna suka sa a salatu mun lokaci ba su sa salatu akan lokaci zan yi bin lokaci wato takan da yake shi zai yi binta lokacin aka buga aka bashi zai yi binta
to ai shi yasa mu muke fadan lokacin a takarda din saboda idan ka duba lokacin nan kuma ba wai aka yi shi ba lura da yanayin ne aka duba lokacin da alfijir yake ketowa daga lokaci saboda canjin yanayin nan in kana bi kuma zaka ga haka din ne to za a bi ladani ne idan ladani yana kula da lokacin sallah
na'am
akwai ladani da suke kula kana jin lokacin yayi daidai kuma naka zaka ji ana kiran sallah
na'am
to wannan a bi shi ko kuma ladanin da shi bai da agogo bai da kalanda amma yana lura da alkibla
na'am
da zaran ya fa gara ganin hasken alkibla alfijir da keto sai ya kira sallah
na'am
wannan ma in an san haka yake yi za a bi daidai shine ma asalin
na'am
to amma wasu din kawai suna sa lokaci ne su kayyade wa kansu su lokaci kaza ne za su kira sallah sai kaga wata ran ma su yin kira sallah lokaci bai shiga ba wata ran sun kira sallah lokaci ya wuce da nisa to in irin wannan masallatayyan ne wanda dai ka sani baya kula da lokaci sawa'un na kallo a sama ko sawa'un lokaci na takarda to wannan ba za ka kula da kiran sallar su ba
na'am
amma ka tabbata cewa ba sa wasa da lokacin kira suna kira a daidai
na'am
to wannan ba sai ka kalli kalanda ba
na'am assalamu alaikum
wa alaikum salam
bismillah
ani ka fara
ya fara da ya na'am
bismillah
Lafiya,
bismillah.
Ana mutambaya na shi ne wai ana so azumi ba a yau kafarki yana kare azumi.
Anya. To.
To ki dan so.
Mutambaya na ne.
Na'am.
Mutambaya na ne. Ma. Mara lafiya ne baya azumi kuma sallan ma baya yi akan lokaci ya.
Niki.
Azumi za a ci yanzu? Sallan kuma ya zai baya yi in tashi.
To. Baya sallah kan lokaci kuma baya azumi.
Baya hayyacin sa ne?
A yana hayyacin sa. Bai da karfin tashi.
To.
To.
Ko ba da tsaka na shi ne. Har ta ruwa na ko a kira sallah. Mun ci da yare ya kira sallah.
To.
Ki dan saurara. Wala
ina ne. Sani ma addu'a.
Allah ya bani lafiya. Amin. Amin. Malam sai mai tambayar mu na gaba kafin ya bugo. Ta cewa malam, malam Allah ya baka lafiya, Allah ya baka nisan kwana. Dai ta kawo kamar
albarka.
Amin. Tace shi ita da kishi tana wajen mijin su biyu na wajen mijin su ita wargan kamar tana aiki tana tallafawa gida tana dan agajawa gidan amma ita ba ta komai sai kai ga yan uwan suna mata kallon wato babu soyayya
ta yi
wa mijin
eh
suna mata kallon ba ta kai ba irin ba ta taimaka nan ba ta faɗa a ci a gidan to shin malam ya yin wani haka ya haka yake ba ta suna zagi a mijin
a gida to yin wani abu a gida ba haki ba ne a kanta ita ba ta da sana'a ko wancan tana da sana'a tana tallafawa wannan kuma ba ta da abin da za ta bayar ƴan uwa na miji su ji tsoron Allah kar su shiga hakan yayansu ko kaninsu wato musamman mata idan suka kullawa matar abin nan ɗan uwansu wallahi abin ba kyau wannan ta yi mata habaici wannan ta jefe ta da magana wannan ta yi mata wani rashin kunya hatta a gabanta wannan ta je a gasawa yayan ma magana har yayan ya zo ya tin yana son matarsa zai fara tsananta in kuma aka hada da gyatu ma kan sai dai a fidda matar a gida a ji tsoron Allah na san ana yin cases da yawa suna yin haka sun tsani mace za su je su dinga gaya uwar tun uwa ba ta yadda ba za su za rinjaye ta ta yadda sai duk su hado suna yakan wannan matar wasu din suna yi da munafurci za su yake shi za su yake ta amma ba za su nuna wa dan ba. Ita kuma ba ta yi magana ba, kullum miji ya juya baya sai ta zauna tana kuka. Wasu kuma za su rinjaye mijin ma matarka 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 sai su zo su raba su. To wannan ba daidai ba ne. Wanda take ba ta sana'a to da me za ta taimaka? Kuma haƙƙi ne ta taimaka? Ba haƙƙi ba ne. Mutum don bai baka kayansa ba ka tsane shi wannan ba daidai ba ne.
Sai ne tambaya na zama cewa assalamu alaikum madam, ni wata ina yawan fatawa mafiya ta rai saboda bana aikin gida, wallahi bana jin daɗi ne malam, balle ma an ce Ramadan idan aka zo azumi sun gama lalacewa, amma banda Ramadan gaskiya ina kokari ta wajen aikin gida. To malam ya zan yi?
Eh to banda Ramadan din sai a yi aikin tsakani da Allah, kuma a yi yadda su ita gata ma za ta gani ta gamsu cewa akwai wannan din. Idan lokacin Ramadan ya zo to sai ki bayani ko ka yi bayani kamar mace ce ta yi wannan
tambaya
saboda ayyukan gida, sai ta yi wa gata ma bayani ko ran da ta yi aiki ta aka yaba mata a sannu kaza kaza yau kam kin yi kaza, to shi yasa kuke gani in Ramadan ya zo bana yi din, ai ga dalili kaga ta dan fitar da sako.
Na'am malam.
Yar Ramadan ya zo sai ta ce to ni dama na gaya muku in azumi ya zo ba zan iya ba, don wasu in azumi ya zo ko tsoro ne za su ga suna wahala, wasu kuma ba sa iya su ci sako.
Na'am.
Abubuwa ne da yawa suke sa mutum ya zamanto da azumi ba zai iya yayi wasu abin kirki, amma da za a dage a yi din da ya fi.
Na'am. Sai malam ni tuma na gaba ki ko da ki hada da neman addu'a ce malam.
Na'am.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
Wannan yana da iyali, yana da ƴan uwa, yana da iyali, yana fidda kai, kuma yana da ƴan uwa ko yaran wato ƴan uwa wanda suke kusa da shi. Idan kana da hali ka cire musu, ka cire nakan, ka cire wa waɗancan yaran gaba ɗaya, sai ka ba wa miskinai, kaga ka rage musu nauyi. Amma idan ba za ka iya ka cire duka ɗin ba, idan ka cire na kai da iyalinka da ƴaƴanka ɗin, sai ka ba su kuma su cire. An gane?
Na'am, wato wanda ka cire za ka ba wannan su
ma. Za ka su ma su cire a cikin inda ba su da hali.
Na'am malam.
Amma da za ka iya din ka cire musu gaba ɗaya. Su ka cire nasu. Da sunansu. Ka bar wa miskinai.
Na'am malam.
Sai ka cire nakan ma, kana iya ka ba su kuma su ci a halin da ba su da shi. Amma dama kana ɗaukan ɗawainiyar su abincin su ma kana ba su. To yanzu ka tashi shidda cire fidda kai, ka cire naka, ka cire nasu duka, ka baiwa miskin ne, kaga ka rage musu nauyi ta dukkan hanyoyi. Allah ya saka da alkhairi.
Amin.
Kuma yace in ya cire zai yi ba ƴan uwansa, zaka ba su.
Na'am.
Ƴan uwanka, yayunka ko kanninka zaka iya ka ba su. wanda suke a karkashin ka dai ayyan ka da matan ka wannan su ne ya zama haƙi a kanka ko wanda suke cin abinci a karkashin ka na dangi ko wasu da suke maka aiki wannan zaka cire musu wace take cewa azumi da azumi yankan farce za a ba abin da ya hada azumi da yankan farce shi azumi abin da zai bata shi don abin da zai shiga baki ne ba abin da zai fita bane in ya fita ne zai bata azumi to kamar mutun yayi nemi amai da gangan ya cire wannan shine zai bata azumi amma normal idan mutun yayi amai ma sai kurkure bakin sa azumin sanana ko to mutun yayi aski yayi yankan farce wane ne duk ba abin da zai bata azumin sa Muje?
Muje mana.
Sai kuma mara lafiya da azumi. Mutum idan baya da lafiya da azumi, idan ba zai iya bane, shikenan sai ya ciyar in rashin lafiyan ba mai warkewa bane. Mara lafiya ba zai iya yi azumi ba. Sai a ciyar. Tunda ya tashi ma yana hayyacinsa. In yana hayyacinsa kuma wani lokaci bai ya sallah to in yana hayyacinsa haramun ne ya bar sallah babu dalili da mutum zai bar sallah idan yana hayyacinsa ko yana cikin rashin tsarki ne ba za a bar sallah ba don rashin tsarki ko misali an sa masa wannan roba na karban bawali ba zai iya tashi ba ko kuma kayan shi bawali ya bata ko kuma a shimfiɗansa ne abin ya faru mutuka zai iya yi alwala to a kawo masa ruwa ya yi alwala ya yi sallah in ba zai iya yi alwala ba ya yi taimama ya yi sallah ba yadda ya jinkirta sallah na lokaci ɗaya ba to amma azumi idan ba zai iya yi ba shikenan sai a kirka din kwanakin idan akwai tsammanin warkewa in ya warke ya zama in ba tsammanin warkewa shikenan sai a ciyar masa in kuma ya riga ya rasu shi ma dai ciyarwa ne mai cewa ta sha ruwa ka aminci dai kafin kira wannan akwai ganganci inda yake kin tabbatar da ka ci bai yi ba sai ka sha ruwa za ki rama azumi da amma in a rashin sani ne ka dauka yayi ne wannan kuma akwai hanzari amma a kula kar ai wasa da lokaci sai kuma wacce ta samu raka'a guda abin liman a sallar isha'i imam ya yi sallama ya fatiha da sura ko fatiha kin ce kin samu raka'a guda idan ke kadai ce kike sallah raka'a guda din kika yi na biyun ya yake ana dora sura saboda haka duk wanda ya samu raka'a guda tare da imam in ya tashi raka'a ta biyun nan ita ce raka'a sa ta biyu ya dora sura akai sannan ya zo na tahiyya sai ya zo ya yi mara fatiha mara sura wacce take cewa tana neman addu'a saboda baki da ido ko addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana nema wa ƴaƴan wato sadaqa ko kinsa addu'a na neman tsari uzu kuma kalimatullahi tammati min kulli shaytan wa hama min kulli ainin lama kuma mutun ya nemi littafin hisul muslimin na azkar alkitab wa sunna mutun zai ga irin wannan azkar din azkar na wanda kaji tsoron wani abu ko kuma bismillah a'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq ko kuma wannan falaki da nasi ko bismillah alladhi la yadurru ko ayatul kursi duk wannan azkar ne da ake yin su don neman wato tsari mutum zai iya kama su ko azu kalimati la tamati lati la yazawizuhu nabrun wala fajir min sharri ma khalaq wa dara har karshe duk wannan addu'o'i ne da mutum zai yi amma samu littafin hisul muslim din akwai azkarin da ake yi don wannan da wasun su ma mutum ya koya ya kare na nan ba
ne nan din ne ya shigo tukun ba ya shigo har yanzu
na kasa rubuce na
kasa akwai mana mana ya ce assalamu alaikum mana muna neman addu'a ne zamu yi tafiya mai nisa a cikin azumin nan kuma muna neman mana ba mu shawara don muna tunanin har gumin karshe muna kan hanya muna tafiya a karamin Allah
to Allah ya sare Libya za ku je
wa wana ita ne tafiya yaji ya nisa ya wani
biya Libya tafiya Algeria ba na bada shawaran ai wanda sun tafi lafiya Allah ya dawo da su lafiya
na'am
wanda suka mutu hanya Allah ya gafarta musu
na'am
hanya ce mai hatsari
dukkan Allah
in zaka tafi ba dole ka dauki ruwa jarkal don shi ne ruwan canka, kowa yana da ruwa jarka.
Kowa zama roci ke ne
a dama kowa ta kan shi, wadatu wani dan kulikulinka abuzan mene. To ba hanyar ba inda za a tsaya ga abincin, ta yawa mota ta tsaya ma hatsari ne. Sai dai gudu. Sai wurin da an ga dan rairayi kaɗan, to shi ne za a dan tsaya ko a kara mai ko wani abu, amma ba ka ba gudu za a yi. Subhanallah, saboda rashin kyawun hanya ne na sha gani wannan din na da sha'awar in ga me yake faruwa ta wajen. Wallahi wasu da na gani din mota tana gudu sai ta shiga wani galan, sai ga mutum biyu sun fadi ba ta tsaya ba. Wallahi sun zube shi kenan ta kama ta tafi. To kaga nan zai zama kabarinsu kenan. In wata mota ta zo a cike za ta zo, in ta tsaya ita ma rairayin zai kama ta. Za ga mutane da kudinsu da jib-jib din nan na manyan nan, za ka ga sun je sun kafe, wani kuma injin ne ya samu matsala, wani mai ne ya kare, an bude injin din, gashin zafin rana an shiga kasan motar, wasu suna da rai, wasu sun mutu, wani ga kudin da aka je neman gashin nan tili a daure ga wayansa, gashi ya mutu, kura ta zo ta rufe kudin, masu ne da suka zo suka bude sai ga kudin. Halan shiga wannan hanyar akwai hatsari, amma ana ganin saboda nan din ba abun yi, mutum yana so ya samu wa kansa mutunci, shi yasa suke gudu su je can din don neman samu. Wasu daidai ku suna samu, amma kuma hatsari bayan wannan, in an je din waɗanda suke wurin kamar yadda muka yi magana, wasu ne ƴan ta'adda ne su ma, karkashinsu za ka yi aiki, kai ma za su koya maka ta'addancin. Kashe in ka zo, ko da ka zo da kuɗin kuma ka zo da criminality ne, to ka ga nan hatsari ne. Mu dai Allah ya ba mu daman da za a ce mun samu wurare an kafa ma'aikatu, kuma ba wai ba iya bane, ba za a iya bane ba, ba a so ne a yi. A ce an buɗe ma'aikatu, masana'antu, wurin da za a yi sana'o'i na ƙere-ƙeren abubuwa, na kayan sawa, na menene, ko na robobi, yanzu ba mu da sinkin kwakwa da haƙorin nan, ba mu da faktorinsa. Amma da yake ba a son lafiya, zaman lafiya ke so, amma za ka ga yaran nan suna shaɗa bom. Ana shirya rocket, ana shirya bom. Textiles ɗin na Kaduna, na Ina ne, na Lagos, na Kano, duk an kashe su. Flamis ɗin nan da ya suke. Nan muna da Borno Clay Product, Borno Wire Industry, Nitel Shoe. Duk waɗannan kamfanonin mutane ne suke aiki. To gashi an yi karatun babu aikin. Shi ne sai mutum ya ce to gari ya nema kansa. To Allah ya ba mu halaliyan mu.
Amin mallan. Mallan da ke na kashin ku ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah.
Na fara wala.
Na ji ka da mu.
Tambaya na shi ne ya matsayin mace musulma za ta je wajen Krista ta wanke mata kai. Ma'ana tafiya salon gurbin da ba musulmi ba.
Shi ne tambaya, na tambaya na ne kuma na yi sallan azahar ne ba, sai mai
wannan. Kin namaki ci karshe a karkarar wanke kai a ba musulma ba, babu laifi tunda zaman amana ake.
Na amana.
Kuma ita wacce za a wanke kai a wajen ta din ba wacce za ta je ta ga maza irinki ba, sai ai wata ta zo ga irinta, ga halittanta, ga kanta, ga gashinta, waye-waye. Kawai dai za ta zo ta yi aiki ne ta tafi, wannan bai halatta, bai haramta ba. Za ki iya zuwa a wanke miki kayi a wajen wacce ba musulma ba, tunda muna zaman amana da su. Wannan shi.
Na'am.
Ciki?
Sosai mama ne, ba wani mama ne.
To alhamdulillah, ƴan uwa suna buƙatan addu'a da wanda zai kira ya faɗa, da wanda ma ba su kira ba. Muna cikin wannan lokaci mai albarka, Allah ya ansa addu'o'in mu. Akwai mata da suke buƙatan aure, budurwai da bazawarai, da tuzurai, da goraye, duk suna nan. To duk waɗanda suke buƙatar neman aure, Allah ya haɗa su da abokan zama na gari.
Amin.
Su masu zama na gari.
Insha Allah.
Sannan kuma waɗanda idan mutum yana niyyar ƙara aure ne, to muna baiwa matarsa haƙuri, kattata da hankali.
Na'am.
Abu ne wanda Allah ya halatta masana wa salata wa ruba.
Na'am.
To a roki dai alkhairin, duk wacce za ta zo in alkhairi ne ta zo, in ba alkhairi ba ne Allah ya kawar.
Amin.
Ke alkhairin za ki nema. wannan shine amma je za a yi fada ko ban yadda ba wannan kamar ana fada da umarnin Allah ne kuma idan bake da an aure kawayen ke din ba to mata da ina za su sa kansu nan gidan akwai hudu nan gidan akwai biyar da marayun da masu uban da zaurawan duk ga munan kuna da su to idan ba a yadda an ce za a bada dama mutum ya kara aure ba to karshe zai zama abin gudu ba abin da ake fata ba to waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti muna roƙon Allah ya ba su lafiya in kasuwan mu muna roƙon Allah ya sa albarka cikin kasuwancin su ya ba su ikon kuma kwatanta gaskiya a cikin kasuwancin su masu wadata muna roƙon Allah ya sa musu tausayi suna taimakawa bayan Allah gajiyayyu da nakasassu da marayu duk dai bukatar mu Allah ya sani abin da muke gudu Allah ya ba mu kariya Allah ya gyara mana halayenmu da halayen 'ya'yanmu da matanmu wanda suke nufin mu da alkhairi a ko ina Allah ka nuna musu alkhairi wanda suke nufin mu da sharri Allah ka shiga tsakanin mu da su
amin
wanda suke wa mutane tsafe tsafe da binne binne da sirce-sirce Allah ka mayar musu da kaidin su
amin
Allah muna roƙon ka a cikin wannan wata mai albarka Allah ka ruguza sirce-sircen kaburbura ya Allah
amin
Allah ka ruguza sirce-sircen rijiya ya Allah
amin
Allah ka ruguza sirce-sircen cikin abin nan cikin koguna
amin
da kuma cikin wato ramin tururuwa da cikin duwatsu duk Allah ka warware
amin
Allah ka kare mu daga shirka
amin
Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi
amin
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa akhiru du'awana alhamdulillahi rabbil alamin
amin